الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزود منك يا مجانا daren litinin ne wanda ya daidai da daren 7 ga watan Safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 1 ga watan February shekara ta 2009. Wannan shine kasar na 56 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-Imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu ba mu gushe ba, muna ainihin wato karatu ne a cikin kitabul wudu'i, wato matattarar da ke bayanai dangane da alwala, a inda muka shiga babi na 32, babul ma'il ladhi yughsalu bihi sha'arul insani, babin da ke bayani akan cewa ruwan da ake wanke ko ruwan da mutum ya wanke kanshi da shi, wannan ruwa in har ya sauka daga jikin wannan gashi, to wannan ruwa ruwa ne mai tsarki matukar, ba ya sauya daga ainihin halin da yake ba. Ma'ana gashin mutum abu ne mai tsarki, abin da ake so a ce maka ababin kenan. A ƙarƙashin haka, idan har an fito da wata fasaha wadda za a rinka tattara gashi na mutum da ake askewa, ana iya mai da shi fulo ko matashi ko yadi ko igiya ko makamantan haka, ana ce maka duk abu ne mai tsarki. Kamar yadda ƙasusuwa da ake tarawa na shanu da sauran dabbobi, masu binciken ilimi suka gano cewa in aka rugurguza shi ana iya zuwa a yi kwanuka na tangaran da farantai da makamantan haka, a dawo ana cin abinci da su. Ya halatta, me yasa? Saboda kashin ita dabbar saniya ko akuya ko makamantan haka abu ne mai tsarki. To in an buge shi ya zama gari, an koma da shi ya kuma zama kwano, babu laifi akan haka insha Allahu ta'ala. To haka game da abin da ya shafi kumba ta dan adam, da a ce kumba da ake yankewa, za a iya cewa ai an samu wata fasaha da za a je a sarrafa a dawo a mai da ita kaza. Ai gashin dan adam an samu wata fasaha, wannan da aka aske din an je an yi kaza, za a iya, to babu laifi dan abu ne mai tsarki. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kafin mu ci gaba da wannan ainihin babi, akwai ƴan tambayoyi kaɗan waɗanda jama'a suka yi, wanda dama wannan shine abin da muke kira zuwa ga ainihin jama'a. Duk sa'ar da muke karatu ko muke karatu, in kana da tambaya sai kai kokarin samun ƴar takarda, sai ka rubuto tambaya a takaice, ba zungurewar wasiƙa ba. Wannan mai tambayar yake cewa, idan mutum ya mutu amma ya yi irin askin nan na mutanen banza, to za a aske koko? Wato wannan tambayar ya gina ta ne akan bayanin da ne a jiya cewa in aka zo wankan gawa ba a yi wa mamace aski, to sai ya zama wannan gayu ne irin dan bariki wanda ya yi irin wannan aski wanda suke yi a yanki nan, a datse nan, nan ya yi kamar gaban shorudo, makamantan haka. Misali, to yanzu yaya hukuncin a kai shi kabari da wannan askin? Yo, ya aka iya abin da ya zaba wa kanshi kenan ya je gaban Allah da shi, bai halatta aske ba, kuma shi ne wa kanshi, dan haka sai ku kai shi haka ciko marokon shi gaban Allah, in ya je ya yi wa Allah jawabi ya aka yi wannan irin bayani abin nan. Ina fata an gane abin da mutum ya zaba, haka zai tafi gaban Allah. Ina fata an gane. Sannan wannan ya ce, menene ingancin maganar cewa wanda ya wanke gawa shi ma zai yi wanka ko ya yi alwala? Waɗannan maganganun dukkansu ingantattun maganganu ne, sun tabbata a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ka karanta littafin ainihin sunan Abi Dawud da Ibnu Majah, sannan kuma akwai cikakken bayani a cikin littafin Ahkamul Janaiz. Ka'idar ita ce, duk musulmin da ya ɗauki gawa, ko da ɗaukowa ce a ce uwa ce ɗanta ya rasu daga asibiti, sai ta goyo shi a baya ta kawo shi gida, to ɗaukar gawa ce. Ina fata an gane. Wannan yana sa mata hukuncin ta yi wanka, to amma shi wankan mustahabi ne, ba wajibi ba ne. Sannan wanda ainihin alwala wanda ya shiga cikin harkar wankan gawa, to a nan shiga cikin harkar wankan gawa, karka manta jiya mun yi bayani, akwai wanda yake mubasharantar wankan gawan, akwai wanda yake kuma zai tsaya gefe guda ne ya rinka miƙo tawul yana miƙo kaza, a wanda ya mubasharanci wankan yana taba mamacin yana juya shi yana yin kaza, wannan mutum an so yayi wanka, sannan wanda ya dauki gawa kuma an so yayi alwala, to shine daukar koda daga asibiti ne zuwa gida ko kuma daga sadda aka yi mishi sallah zuwa makabarta ka kama wurin ainihin wato makara dan tafiya ka dan ka goce, to an so ka sake yin alwala koda ainihin kana da alwala. Ina fata an gane, mustahabbi ne wannan bayani, gaskiya ne, ingantacce ne, sahihi ne. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan kuma yace makon da ya gabata an yi bayani dangane da alwala irin ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace amma bai ji an yi magana dangane da abin da ya shafi shafar kai ba. A hadisin Usman yayi magana akan shafar kai, kuma an yi magana sai dai ba a tsawaita ta bane don akwai inda ake bukata za a tattauna mas'alar. Hadisan sayyidina Usman da muka karanta sun yi magana dangane da shafan kai, amma shafar kai anan sun nuna guda ɗaya ne, amma akwai lafuzza na wannan hadisin a cikin littafin Sunan Abi Dawud da Nasa'i waɗanda suka nuna cewa kuma Usman a wani lokaci da yazo zai kwatanta wannan alwalar ya shafi kai so biyu, wani lokaci ya shafi kai so uku. Mafi yawancin ruwayoyin Usman sun nuna shafar kai so ɗaya ne, an samu kaɗan daga ciki kuma sun nuna shafar kai so biyu ko so uku. Malamai suka ce duk daidai ne kuma duk ya tabbata, amma yaya bayani yake? Shine alwalar ai ba so ɗaya Usman yayi ba, kuma alwalar ba so ɗaya Usman ya ga Annabi yana yi ba sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wani lokacin za a iya yin shafar kai so ɗaya, wani lokacin za a iya yin shafar kai so biyu, wani lokacin za a iya yin shafar kai so uku. Shikenan bayani. Ka karanta littafin Tamamul Minna fi Ta'liqi ala Fiqh as-Sunnah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To mun kuma ta ba kamar yadda muka ce muna karkashin wannan bayani wanda ya dauko waɗannan mas'aloli yana ainihin tattaunawa akai ko? To har inda aka zo ana magana dangane da abin da ya shafi ina hukuncin ruwan da kare ya sha, ina hukuncin wannan ainihin ruwan da ya rage. To mun tattauna mas'alolin a yau. Hadisin ƙarshe a cikin babin shine hadisi na 173 inda yace haddathana Hafs ibn Umara qala haddathana Shu'ba an ibn Abi Safari an Ash-Sha'bi an Adi ibn Hatim qala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa qala idha arsalta kalbaka al-mu'allam faqatala fakul wa idha akala fala ta'kul fa innama amsakahu ala nafsihi qultu أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر صلى الله عليه وآله وسلم. وانا حديثي ببان صحابي عدي دان حاتم الطائي شين يرويتو شدق منظن الله صلى الله عليه وسلم يتي سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم تارد تيوا بي بيّن تنبير ديبا, amma amsar da Annabi ya bayar shine zai kaddara maka yaya yayi tambaya, ma'ana ina hukuncin karan farauta da na sake shi yaje ya ainihin kashe kaddarawa, ko kuma ina hukuncin farauta da kare a zo a samu kuma ga wasu abubuwa sun biyo baya. To yace da na tambaye shi fa qala, sai yace idza arsalta kalbaka almuallam, idan ka saki wato karanka wanda ka karantar da shi yadda ake farauta da ladubban farauta da karban umarni da tsayawa daga inda aka ce mishi ya tsaya, to in har ka aiki irin wannan kare ka sake shi faqatala sai je kashe dabbar fakul, to ka ci wannan ainihin wato dabba wanda ka samu ya kashe. Kaga anan kun ga daraja daga cikin dabbobi duk kabilar da ka bincika ba ga cewa kare ko misali aka tashi babu kabilar da suke yaban kare. Duk wata dabba an yi kuskure ana bauta mata, amma ba kabilar da suka taba kuskure suke bautar kare. Duk inda kare yake zaka ga cewa kamar shine tsinannen halitta a cikin wannan kabila. To amma jibi kare nan ya samu daraja, in yi kisan kai na dabba za a ci ba tare da an yanka ba, amma sai a samu mutum da zai yi kisan dabba kuma ba za a ci ba. Saboda me? Saboda bambancin ilimi. A nan ne za a gane inda ilimi yake ɗaukaka daraja, har ya ɗaukaka darajar kare a wannan babin ya fi mutum. Nan da za a samu mutum ya kama barewa ya murɗa kanta haka siddam ba za a ci ba. Amma yanzu kare al-mu'allam wanda aka karantar da shi aka sake shi yaji ya kashe ana zuwa sai a ci, ko an same ta dare ko ba a same ta dare ba, ma'ana an same ta warwasta mutu sai a ci gaba da fida kawai don malami ne ya kashe. Wa idza akala, idan kuma har ka samu shi karen ya ci, wato ya fara ci daga abin da ya kashe din, fala ta akul, to karka sake ka ci. Fa inna ma amsaka huwa ala nafsihi, domin ya nuna kenan ya kama wa kanshi ne tunda har ya zartar da hukuncin ya fara ci. To anan yanzu shi karen kenan saddaka aike shi ko ka sake shi ka ambaci bismillah ka sake shi, ya zama kaman matsayin wuka ne kenan. Ina fata an gane, domin kamar ka umarce shi ne tafiya kaso maka kamar yadda kake umarta wuka ta yanka maka, dan haka in ka samu zaka ci. Amma in ka same shi ya fara ci, to kai shi yawa ba kai yawa ba, dan haka sai ka rabu da shi. Kuntu sai na ce ursilu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar, so da dama na kan saki kare na je kamo min dabbar farauta, sai in je in same shi tare da wani karen daban wanda ban aike shi ba, ban sake shi ba, ban san daga inda yake ba. Kala sai annabi ya ce fala ta akul, karka sake ka ci. Fa innama, domin kuwa sammaita ala kalbika, ai san da ka tashi sakin karanka ka ambaci sunan Allah. Walam tu sammi ala kalbin akhar, shi ɗaya karan baka ambaci sunan Allah a kan shi ba. Dalilin farko kenan na zahiri. Dalili na biyu kuma shi wancan karan ba mu'allam bane. Ina fata an gane, ma'ana ba wanda ka horar bane, sannan kuma baka ambaci sunan Allah a kan shi ba. Ma'ana ta yiwu ya zama karan banda kasancewar shi jahil, sannan kuma majhul ne. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To abinda ake so a nuna mana anan, yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kare ya kama dabba ya kashe ta zaka ci, daidai inda ya kama din nan ai kaga ya lima hakoran shi da fiƙoƙin shi, ya wunshi ya zuba a wurin. Amma annabi bai ce a rede wannan wurin ba. Da wannan sai Imam al-Bukhari yake so ya maka ishara akan cewa su'urul kalbi, abinda kare ya ci ya rage, wannan abun abu ne mai tsarki. Shine abin da Bukhari yake kokarin ya nuna tun a jiya da nake muku ishara akai. Amma na nuna muku cewa hakikanin al'amari waɗannan abubuwan da Bukhari yake so ya nuna, wato suna da wani wajihi daban. Hakika in har abin da ya shafi ruwa ne, kare ya sa baki a ciki, to na ruwa ya riga ya gurɓace. To haka duk wani abu da zai zama liquid ne, wato mai ruwa ruwa ne haka, kamar madara ce da makamantan haka, to wannan abu ya riga ya lalace. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Na'am. Babu man lam yara alwudu'a illa min almakhrajaini, babin da ke bayani akan wanda yake ganin ba za a sake alwala ba sai in abu ne ya fito daga dubura ko kuma daga azzakari. Shine yace min alqubuli, ko dai daga ainihin qubul shine gaba, azzakari ko farji, wa dubur da kuma ainihin dubura. Ma'ana abin da ake so a ce anan, shin ina hukuncin mutumin da yana cikin yankan kumba ko kuma tana cikin yanka nama ko yankan albasa sai hannu ya yanke a halin tana da alwala, in ta tashi za ta yi alwala, wannan alwala ta kare saboda zubar jini, jinin da ya zuba ba ta dubura ba, ba ta azzakari ba? Sai Bukhari yake son ya tabbatar da cewa ga bayanai na malaman da ke ganin cewa in dai abu ba ya fito ba ne daga dubura ko azzakari, to alwala ba ta kare ba. Kenan duk inda wani abu ya fito, haɓo ne ya fito, a'a abin da kai amai ne kai, a'a yankewa kai, jini ne ya zuba ta ka ko ta kunna ko ta wani abu, alwala ba ta kare ba sai in abin ya fita ne ta dubura ko ta azzakari ko ta farji. Wa qaulillahi ta'ala, da kuma bayani akan maganar Allah madaukakin sarki da Allah ya ce au jaa ahadun minkum min al-gha'iti, au jaa ahadun minkum min al-gha'iti, ko kuma idan ɗaya daga cikinku ya fito daga ban ɗaki. Ma'ana in ya fito daga ban ɗaki ya yi kashi kenan ko ya yi fitsari, sai aka ce me bai samu ruwa ba, fatayammamu sa'idan tayyiba, sai ya nufi wuri mai tsarki sai ya taimama. Dalili akan cewa shigar da ya ban ɗaki ya kashi ko ya fitsari, alwalar shi ta yi me ta kare saboda fitar kashi ko fitsari, har in bai samu ruwan da zai alwala ba sai ya buga taimama madadinta. Wannan ita ce aya ta shida cikin suratul ma'ida. Sai ce wa qala ata'un, al-imamu ata babba ne daga cikin manyan malaman fiqhu na tabi'ai, yace fi man yakhruju min duburi dud, game da hukuncin mutumin da tsutsa ta fito daga duburar shi, mutum ne sai tsutsa ta fito mishi ta dubura, aw min zakarihi, ko kuma aka samu ta azzakarin shi sai aka samu nahawul qamla, wato wani kwaro ya fito kamar kwarkwata, haka sai ya fito daga cikin azzakari, ina hukuncin wannan mutumi tsutsa ta fito ta dubura, eh, ko kuma wani kwaro ya fito ta azzakari, yaya hukuncin alwalar shi? Sai mala abau yace yu'idul wudu'a, zai sake alwala, alwala ta kare kenan, ashe ba fitar kashi ko fitsari ne daga dubura ko azzakari kadai ba, ko da wani abu ne ya fito ta waɗannan wuraren, to dalili ne akan cewa alwala ta kare. Shine abin da Bukhari yake cewa man lam yara alwudu'a illa min al-makhrajayn, in dai har ta waɗannan mafita guda biyu ne, abin duk da ya fito kashi ne ko fitsari ko wani abu daban, to ya wajabta ainihin alwala. Wannan fatawa ta al-imamu Afa, al-imamu Abu Bakar ibn Abi Shayba shine ya fitar da ita da isnadi sahihi a cikin littafin shi ainihin wato al-musannaf. Ina fatan mun gane wannan wuri ne daga cikin wuraren da al-imamu al-Bukhari ya yawaita ainihin kawo ire-iren waɗannan asarai, waɗanda sai daga ƙarshe zan yi mana bayani bayan an gama takhrijansu insha Allah. Sannan sai ya ce wa qala Jabir ibn Abdullah idha dhahika fi ssalati aada ssalata lal wudu'a. Jabir dan Abdullah ya ce idan mutum ya dariya a sallah, to sallar ta ɓaci, ita sallar zai sake ta amma ba zai sake alwala ba. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Saboda akwai hadisi ne wanda yake maudu'in hadisi ko munkari, wanda yake nuna cewa idan ka kyalkyala dariya a cikin sallah, wannan ainihin wafi har ma da alwalar. Wannan hadisi shine ɗan mazhabin Hanafiya suke hujja da shi, don haka a Hanafiyance idan kana sallah kai dariya, to shikenan ainihin banda bacin sallah, wanda dama sallah ta baci, to suka ce alwala ma ta baci, to hadisin bai tabbata ba. Ina fata an gane. Amma su ma sun yi sharadi da cewa sai in ya zama alqahqaha, wato kyalkyala dariya ko ka tuntsire da dariya, ita ce za ta karya alwalar a wurinsu. Amma ko kyalkyalawar ko ba kyalkyalawar ba ne, in dai ta kai a kira ta dariya, to sallah ta ɓaci. Amma murmushi a sallah baya ɓata sallah, murmushi a sallah, don ka bambance murmushi a sallah, smile baya ɓata sallah. Ina fata an gane. Amma dariya tana ɓata sallah, amma alwala ba ta ɓaci. Wannan asari al-imamu Sa'idu ibn Mansurin da al-imamu Daraqutni su ne suka fitar da shi da isnadai sahihai a cikin littafansu. Al-imamu Daraqutni a cikin kitabu sunan, Sa'idu dan Mansur a cikin littafin shi shi ma kitabu sunan da isnadi sahihi. Wa qala al-Hasan al-Basri yace in akhadha min sha'rihi aw azfarihi, idan mutum yana da alwala sai ya yanki gashin shi ko kuma ya yanki kumbar shi, aw khala'a khuffaihi, ko kuma ya cire huffin shi bayan ya riga ya alwala, fala wudu'a alaihi, babu ainihin sake alwala a kan shi. To ina son ku gane nan fatawoyi guda biyu ne fa, amma suka zo a layi guda. Fatawar farko ita ce in akhadha min sha'rihi aw azfarihi, mutum ne yana da alwala sai ya je aka yi mishi gyaran kumba, ko sai ya je aka yi mai aski, askin nan ko da ya kai ƙwaryan molo, wato inda shubuhar za ta taso mai shine ya shafa ruwa a gashin shi a ka, kuma an je an aske kan nan gaba daya, yanzu sai ya sake ɗibo ruwa ya sake shafawa a kan shi, ko kuwa sai ya sake alwalar? Shine al-Imam Hasan al-Basri yace a babu sake alwala a kan shi. Kun ji fatawar farko ko? To wannan ainihin bangare na wannan ita fatawar al-Imamu Sa'idu ibn Mansur shi ya fitar da ita da isnadi sahihi. Sai kuma yace aw khala'a khuffaihi, ko kuma ya cire huffin shi, da yazo alwala sai ya shafa akan huffi ko asafa, da yazo zai sallar kuma fa sai ya cire ainihin huffin, shin yanzu sai ya sake maimaita wannan alwalar ko ko sai ya sake wanke kafar? Aka ce ba daya, ba zai sake wanke kafar ba, ba kuma zai sake ainihin maimaita alwalar ba. Wannan fatawar al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba shi ya fitar da ita da isnadi sahihi. wannan fatawar ta ƙarshe ta dace da aikin sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda kamar yadda ta zo a cikin littafin al-musannaf na al-imamu abubakar ibn abi shayba da sunan al-kubra ta al-imamu al-bayhaqi ku karanta littafin tamamun nusah fi ahkamil masah wanda nazo da shi a kwanaki kuma zan zo da shi insha Allah ta'ala nan gaba mun zo bayani akan hufi domin ina so zan yi mana bayanai da ikon Allah game da hukuncin shafa akan hufi da shafa akan safa da shafa akan takalmi da kuma wasu matsaloli da ke da alaka da haka shine safa ta ditta yayyage yage wanda har ya kai ana ganin jikina zan iya shafa akan ta eh zaka iya shafa akan ta matukar dai in ka daga kafarka za ta ainihin taho tare da kafarka wato tana nan a kafarka amma har in ta zaman ka daga kafa za ta fadi saboda ragargajewa to ba za ka shafa akan ta ba ina fata an gane to yanzu matsalar anan ita ce nayi alwala na sanya hufi na sai wani lokaci na zo zan sake yin alwala sai ne shafa akan hufi da ne shafa akan hufin kuma sai na cire hufin yaya zan yi kenan mazhabobin malamai guda uku ne zaka zo ka ji mun zo wannan lokacin wasu suka ce alwala ta kare dan haka sai ya sake alwala wasu suka ce alwala bata kare ba wankewa kafar ce ta kare dan haka sai ya sake wanke kafar wasu suka ce a ba daya kanwar biyu to daga ciki akwai sayyidina Ali akwai kuma al-Hasan al-Basri wannan fatawar ita ce daidai sayyidina Ali ne yayi alwala daga gida yayi shafa akan hufi ya taho zai shiga masallaci sai zama an yi mamakon ruwa ruwa ya kwanta irin a kofar masallaci haka sai ga ya keto cikin wannan ruwa da takalmin shi zai bata takalmin to ya zai yi to sayyidina Ali dama shine Haidara shi ne gadanga kusa yaki sai cire waɗannan hufin shi sai makale su a hammata sai ja da baya sai tsalle sai durgo cikin masallacin na fata an gane da ya durgo sai ya aje waɗannan takalma gefe guda sai ya sallasha haka bai sake alwala ba bai sake wanke wannan kafar ba dan haka wannan fatawar ita ce abin da take daidai za mu zo mu tattauna insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sannan yace wa qala abu huraira sayyidina abu huraira kuma yace la wudu'a illa min hadathin babu alwala sai in kari ne ya faru to wannan fatawar ta abu huraira kuma zaka ga tayi karo da fatawar aba'u a zahirinta domin me yake nufi da kari zai zo ya fassara mana a cikin wani hadisi da za a yi mai tambaya wanda kuma mun karanta hadisin makonni biyu da suka wuce me kari shine kashi ko fitsari ko kuma tusa to abinda sayyidina abu huraira yake fadi a zahirin nan kenan in ba kashi ne ko fitsari ko tusa ba ko kuma janaba ko haila in ba waɗannan abubuwan ba to babu abin da ke karya alwala wanda za a ce a sake ta kenan a ƙarƙashin zahirin abin da ake fahimta na Abu Huraira idan tsutsa ce ta fito daga dubura eh ko ƙwaro ne fito daga azzakari kamar yadda muka gabatar a wurin fatawa Abu Huraira alwala ba ta karye ba amma ingantacciyar magana ita ce waccan magana ta ainihin farko cewa abin duk da ya fito daga dubura to yana karya alwala wannan fatawa ta sahabi Abu Huraira al-Imam Isma'il al-Qadi bai littafin fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya fitar da ita a cikin littafin shi mai suna kitabul ahkam da isnadi sahihi daga Abu Huraira kamar yadda yake kuma mun ji irin wannan magana a baya daga Abbad dan Tamim da isnadin ta anan cikin sahihul Bukhari wa yuzkaru an Jabir an fada daga Jabir aka ce Jabiru ya ce annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kana fi ghazwati zati raqa ko zati riqa ya kasance a wani yaki na ghazwatu zati riqa duk abin da ya shafi tarihohin yaki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kuka yi hakuri za mu kai wani kitabi sunan shi kitabul maghazi wasiyar littafin da zai bamu tarihin yaƙokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tafiye-tafiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ziyara da manzon Allah ya kai ma'ana sahihul bukhari abin duk da ake nema Imam al-Bukhari yayi kokari ya tara mana shi anan ciki to in muka je zamu kawo tarihin wannan yaki amma a cikin wannan yaki ne aka ce Jabir ya bada labari cewa farumi rajulun bi sahamin sai aka harbi wani mutum cikin sahabbai da kibiya, fana zafahu damu, sai jini ya tsinke mishi. Wannan Hausa ce ne a ce an sakarwa wance jini, wai an yi mata asiri, jini yana ta zuba a farjinta, jini ya tsinke wa wani, wai ma'ana jini yana ta zuba. Shi ne da Larabci sai ka ce nazafa, shi ne annazifu, cutar da wasu mata suke fama da ita, jini yayi ta zuba ba tare da ya yanke ba, shi ake kira nazif. Yana faruwa ta hanyar ɗabi'a, likitoci za su yi magani, yana faruwa ta hanyar aljani, masu kenan, yana faruwa ta hanyar sihiri, shi ne suke kira sihirun nazif. To nazif ɗin, to daga nazafa, gashi yace fa nazafa huddamu, sai jini ya tsinke mishi, jini yayi ta zuba, an harbe shi da kibiya. Faraka'a, mutumin ya ruku, yana salla ne, wa sajada, ya yi sujuda, wa mabafi salatihi, ya zarce ya ci gaba da sallar shi. To anan bari mu dan yi dirasa yar kadan game da sahihul Bukhari, anan mu kuma yi dirasa game da ilimin hadisi da yake dan tattara a cikin wannan wuri. Jama'a, waɗannan abubuwan da kuka ji an kawo gaba daya, to ba su ake kira hadisai ba, waɗannan abubuwan su ake kira asarai. Asarai, asarai ya danganta, in ka ce asari shi ne duk wata magana wadda sahabi ko tabi'i ko wane ne ya tafi ka kira ta asari. Idan ita maganar fatawa ce ta sahabi, to sai ka kira ta mauquf. Idan tabi'i ne ko ƙasa da tabi'i har zuwa tashin kiyama wani malami ya wata magana, sai ka kira ta maqto. Idan ku sahabi ne sai ka kira ta mauquf. In ku daga annabi ne sai ka kira ta marfu. To inna annabi ne marfu'i sai ka ce hadisi, na sahabi mauqufi sai ka ce me asari, na tabi'i ko ƙasa da tabi'i sai ka ce maqtu'i shi ma asari. Wannan ita ce ka'ida. Waɗannan abubuwa da Bukhari ya kawo su ba su ne hadisai ba, su ne asarai. Bukhari bai kawo su da isnadai ba. To waɗannan kuma in ka dube su ta wata nahiya ana kiransu mu'allaqat, ma'ana zantuttukan da Bukhari ya kawo bai ambaci isnadi ba. Irin waɗannan ana iya samun da'ifai, ana iya samun munkarai, ana iya samun kowace irin tarka-tarka, domin a ƙa'ida waɗannan ba su ne Bukhari yake nufi da sahihul Bukhari ba. Me yake nufi da sahihul Bukhari? Shine al-jami'u sahih, al-musnadul marfu', matattara ce yace ingantacciya, wadda ta zama tana da cikakken isnadi kuma da za ta tike zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka duk wani hadisi wanda yazo a cikin wannan littafin yana da isnadi kuma ya tike zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine Bukhari yake ce maka sahihi ne. Duk wani hadisi koda yana da isnadi amma ba ya tike ne akan Annabi ba, fatawar wani sahabi ko tabi'i ce, to wannan zai iya zama sahihi kuma ba zai iya zama sahihi ba, kuma ba za ka ce ai Bukhari ya kawo shi da'ifi ne a littafin shi ba, domin dama Bukhari ya ce ba su ne yake nufi da sahih ba. Dukkan wata fatawa koda daga Annabi ce sallallahu alaihi wasallama amma ba ta da isnadi, to wannan ma za ta iya zama da'ifiya ko munkara ko makamantan haka. Baka da ƴancin ka ce Bukhari ya kawo da'ifi a littafin shi, don dama ba su daga cikin sharuɗan shi. Dan haka kafin ka ce kaga sahih da da'ifin hadisi cikin sahihul Bukhari, kana buƙatar tukuna ka gane me Bukhari yake nufi da sahihul Bukhari, ko kuwa ka ji ne kama sami itan nasa, ya kamata ka tsaya ka fahimci wannan. Waɗannan asarai da Bukhari ya kawo su mauqufai, mu'allaqat, wasu maqtu'at, su ne al-Imam Ibn Hajar ya ɗauki rayuwar shi ya takhrijin su kusan kashi 98 ɗin su, sai ya sanya wa littafin Taghliqut Ta'liq. Taghliqut Ta'liq, waɗannan hadisai da Bukhari ya kawo su bai ambaci isnadai ba, sai Ibn Hajar ya rinka bi yana lalubo isnadan su a cikin duniyar ilimi, sai ce to ga isnadin ya inganta ko bai inganta ba, ya inganta ko bai inganta ba. Da ya gama wannan aiki a farko-farkon rayuwar shi ya gama, da ya zo yana yin sharhin sahihul Bukhari Fathul Bari, sai ya dan rinka ɗibo wannan aikin kaɗan-kaɗan, yana ɗan wawwatsawa a cikin Fathul Bari amma ba gaba ɗaya ba.
domin wancan aikin littafai ne guda biyar. Hakikanin al'amari na so in tawo da su, Allah ne bai nufa ba na manta. Ina fata an gane, wani lokaci za a zo da su insha Allah. Littafi ne da duk wanda yake mu'amala da Sahihul Bukhari yana buƙatar ya rinka yana nazarin wannan ainihin littafi. To akwai hadisai ko asarai irin waɗannan waɗanda daga ciki akwai wanda za mu zo mu karanta yanzu insha Allah ta'ala, bayan mun gama wasu sharhi da zamu yi. Ibn Hajar ya bai takhrijin su ba, in kaga haka shine bai same su ba kenan, sai ja baki shi ma yayi shiru. Amma kuma a babi na ihtijaji na kafa hujja, to malaman hadisi baki ɗaya sun yadda za a iya isti'nasi da su, wato za a iya dogaro da su wajen danganta wannan maganar, domin Bukhari baya mu'amala da hadisin ƙarya. Na fata an gane, baya mu'amala da fatoyi waɗanda suke sun tabbata ƙarya ne. In ku har ya kasance bai tabbata ba yanke, in shi Bukhari ya kawo shi sai ka ji ya ce haza la yasihu, bai inganta ba. Na fata mun gane, za mu zo mu haɗu da irin wannan a nan gaba kaɗan cikin babin azumi da makamantansu. To abin da nake so ku gane, idan har ka samu asarai ire-iren waɗannan, ina ya kamata ka je ka duba su, shine littafin al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani mai suna al-Musannaf, da littafin al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba al-Musannaf, da Muwatta ta Imam Malik, da Sunan al-Kubra da Sughra ta al-Imam al-Baihaqi, da Mustadrak na al-Imam al-Hakim, da kuma Kutub al-Ajza. Wasu littattafai ne waɗanda malamai suka rinka yin su, kamar Juz'u Raf'il Yadaini, Bukhari ya littafi dan karami akan daga hannaye a sallah, Juz'ul Qira'ati Khalfal Imam. To akwai irin waɗannan ajza din, sai muka samu wani malami sai biya tattara su gaba ɗaya sai suka zama mujalladi bakwai. To ire-iren waɗannan in ka zo kana neman inda zaka gano asalin waɗannan, to ire-iren waɗannan wurare su ne ake tafiya neman su. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan kissar ina so in karanto mana ita, dan akwai wa'azozi da ilmomi masu dimbin yawa a ciki, wadda aka ce din nan wani mutum yana cikin sallah aka harbe shi, ko sai ya ainihin rinka cizge kibiyar har sai da idan da sallar shi. Ga ta Ibn Hajar ya kawo ta cikakkiya a cikin ainihin wato Fathul Bari a ƙarƙashin wannan wurin da muka abin nan. Gashi yake cewa tabayyana min siyaqil mazkuraini sababa hadhihi alqissa. Mutane ne guda biyu jama'a asalin matsalar ta same su. Yace to in aka kawo sababin kissa zaka iya gane yadda asalin abin ya faru. Wa mahsaluha ko wa muhassiluha anna annabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nazala bi sha'ab. Manzon Allah ne sanda aka tafi wannan yaki na zatun riqa, ar-riqa, sai ya sauka ainihin a wani kwari wanda ya zama akwai bishiyoyi haka, shine irin abin da Hausa yake cewa kurmi. Ma'anan aka ce kurmi shine wurin da yake kamar dan daji-daji ne amma yana da bishiyoyi sannan akwai yawan ruwa. Ina fata an gane. Fa qala da annabi ya sauka a wannan wuri da daddare ne, sai ya ce man yahrisuni laylata, a daren nan wane ne zai gadi na, don ana cikin yaki ne, waye zai gadi na gashi zan kwanta. Fa qama rajulun min al-muhajirina wa rajulun min al-ansari, sai aka samu mutane biyu, ɗaya cikin muhajirai ɗaya cikin ansarawa. Fabata bifammi sha'abi, sai suka kwana a gefen wannan kwari, annabi yana cikin kwarin, sai suka kwana suna ainihin gadi. Faktasamal laila lilhirasa, sai suka raba daren domin gadi, ma'ana su wane ku yi bacci, wane yi bacci, ni kuma ina gadi, wane kuma in ka abin nan sai ka tashi, ni kuma in koma kaza-kaza. Ina fatan kun gane. Sai suka raba daren. Fanamal muhajiri, sai shi muhajirin sai ya kwanta ya bacci. Wa qamal ansari yusalli, sai shi ansari din sai ya miƙe yana sallah. Fa ja'a rajulun min al-aduwi, sai wani daga cikin maƙiya sai ya zo. Fara al-ansari faramahu, da ya ga wannan al-ansari din sai ya harbe shi. Bi sahamin, da kibiya. Fa asabahu, sai kibiya sai ta samu shi wannan ansari din. To amma shi ansari hikimar da yayi, kun ga an ce ya miƙe yana sallah, madadin ya tsaya yana ta gadi kawai shi ma bacci ya ɗauke shi, sai ga to wane na bacci, tunda dai ba wani abu da naji, to bari in tashi in ci gaba da sallah. yana cikin sallah sai yaji an harbe shi da kibiya, da aka harbe shi da kibiya fanaza'ahu, sai ya cizge wannan ainihin kibiya, ma'ana sai ya cire ta. Wastamarra fi salatihi, sai ya ci gaba a cikin sallar shi. Ka ji ma ba kenan gumbar dutse, ina fata an gane. Summa ramahu bisanin, sannan sai wannan kafiri sai ya jefe shi ya harbe shi da kibiya ta biyu. Fasana aka zalika, sai mutumin ya sake cizge ta ya jefar da ita. Minal mu'minina rijalun kenan, sadaqu ma ahadullah alayhi. Summa ramahu bisalisin, sai wannan kafiri ya sake harbin shi da ta uku. Fantaza'ahu, sai ya cire ta. Waraka'a, ya yi ruku'u, wa sajada, ya yi sujuda, wa qada salatahu, ya gama sallar shi. Thumma aykaza rafiqahu, sannan sai ya tashi abokin aikin shi, cewa tashi tashi tashi. Falamma ra'a ma bihi min ad-dam, da shi wannan abokin aikin shi ya ga jini na kwarara. Qala lahu, lima la anbahtani awwala ma rama, me yasa tun farko da wannan mutum ya harbe ka, me yasa tun farko baka fadakar da ni baka tashe ni? Ku tsaya ku jiyar da sahabbai suke da Qur'ani jama'a. Qala, sai yace, kuntu fi suratin, a lokacin ina cikin sallah ne ina karanta wata sura. Fa ahabbtu alla aqta'aha, sai naji ba zan so in yanke surar ba, shi yasa na haƙura na ci gaba ina karatuna. Kun ji fa maza? Sai yace, wa akhrajahu al-Baihaqi fi ad-Dala'il min wajhin akhar, al-Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna Dala'ilun Nubuwa, wannan littafin mujalladi 7 ne, akan karamomi ne da mu'jizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunan shi Dala'ilun Nubuwa, dalilan da ke tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace to Baihaqi ya fitar da wannan hadisi ta ainihin wato a cikin wannan littafi. A cikin tashi riwayar wasammal ansariyal madhkura Abbad ibn Bishr, yace Abbad dan Bishr ne shine wannan ansari din wanda aka harba din. Wal muhajiri, shi kuma muhajirin da ya kwanta bacci fa, Ammaru ibn Yasir, shine Ammaru dan Yasir. Wasura, ita kuma sura da yace yana karanta yana jin dadi fa, Al-Kahf, suratul Kahf ce. Kun ga akwai fa'idoji masu dimbin yawa a cikin wannan kissa, ko daga ciki wannan yana nuna jarumta ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da kuma irin yadda suke da taka tsantsan, da kuma irin yadda suke imani da Al-Qur'ani. To irin wannan imanin da jin dadi da Qur'ani jama'a, shi yasa a lokacin su aqidojin banza da buga misali na banza bai shigo musu game da Qur'ani ba. Yaushe waɗannan za ka zo ka ce musu akwai wata addu'a san ɗiɗa ta kai darajar Al-Qur'ani fiye da dubu kaza kaza kaza, waɗannan ba za ka gaya musu haka ba. Amma in kuka zauna kuka zama ƙartin banza, ba kuwa karatun Al-Qur'ani, kuka zama ƴan oda, za a iya zuwa a ce muku ko menene game da Al-Qur'ani. Amma wannan mutumin kana ga harbin shi ake, ma'ana ruwan kibiya guda uku aka yi mishi fa, amma ya kasa yanke sallar. To bai yanke sallar ba, ya dan sa hannu ya tashi abokin shi mana, yace wannan ma bata lokaci ne saboda surar tana da dadi. Kun fahimci yadda Qur'ani yake a wurin salaf ko? To haka in kai ma salafi ne na gaske, haka ya kamata ka baiwa Al-Qur'ani muhimmanci. Shi yasa sai ku ga duk irin shegantaka da ƴan bid'a suke game da Qur'ani ba zai shigo ta hanyar ku ba. Amma matukar kuka dauka Al-Qur'ani ba a bakin komai yake ba, to shikenan kowace shegantaka sai a yi ta yi muku ta hanyar Al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To kun dai ji yadda al'amarin yake jama'a. To sai kuma yake cewa wa qala al-Hasan, ko al-Hasan yace ma zala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim, musulmi kuma basu gushe ba suna yin sallah a cikin raunukansu. Abinda Bukhari yake nufi da wancan asari da ya kawo jama'a shine, yanzu jini da ke kwararawa mutum ba ta dubura ba, ba ta azzakari ba, a cikin sallah baya bata sallah. To matsala inda za ta taso shine, jini najasa ne ko ba najasa ba? Jini ba najasa ba ne in dai jini ne da yake fitowa lafiyayye daga jikin dan adam, da duk wani jini da ke fitowa daga jikin ainihin dabba lafiyayye. Allahumma, sai in jini ne da ya riga ya gurɓace, kamar a ce ciwo ne ko maruru ne wanda ya riga ya rufe ya yi ruwa, sai ana matso shi yana tatsatsowa tare da jini, to wannan jini din ya zama najasa. Amma jini ne yanzu ka yanke da reza, to wannan jinin dan ya zuba a jikin rigar ka ba najasa bane. Dan haka jinin da ke zuba jikin dan adam wanda kai tsaye ya tabbata najasa shine jinin haila ko kuma jinin haihuwa. Bayan wannan ku karanta Shaukani a Durrul Bahiya yake babu wani dalili akan cewa akwai wani jini da ke zuba jikin dan adam kuma wanda ya tabbata cewa najasa ne, lafiyayyen jini haka. Ina fata an gane. Dan haka jinin haila ya tabbata najasa ne. To bayan jinin haila fa Allahumma sai jinin da ya gurbace. Amma yanzu ne ka yanke ko yanzu aka soke ka ko wani abin nan jini yana zuba, wannan jinin ainihin ba najasa bane. Wannan ita ce magana ingantacciya. Na'am. To wannan in ya zama mishi tasalsuli, wato mutum ne yana fama da basir, so da dama sai zan yana fama da basir ya duka zai sujuda ko zai ruku'u sai jini ya rinka zuba. Na daya, wannan jini yanke ya kamata a fahimta ya fito ne ta inda aka tabbatar da cewa abin duk da ya fito daga wurin ya karya alwala, kenan famin babu aula sallah kuma ta baci. To amma ya zame mishi jini ne na larura, ma'ana ba shi da iko a kan shi, yanzu ya zama kamar mai tasalsulin fitsari kenan ko tsargiya. Akwai wanda yake da tasalsulin fitsari ko tsargiya, sai ka ga fitsari yana zubo mishi koyaushe, tsargiya tana zubo mishi koyaushe, to al'amari yakan kai ma system din wani yakan lalace, wani ma yana da tasalsuli na kashi, ma'ana gaɓoɓin shi sun riga sun lalace lalacewa da ba sa iya rike duk wani abu da ya taho sai ya wuce. To in ya zama irin wannan larura ce, to wannan babu komai, sallah bata ɓaci ba, alwala bata ɓaci ba. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. Sai ya ce wa qala tawusun, to yanzu kun ga wannan asarin Imam Ibn Hajar bai yi takhrijin shi ba. Ina fatan mun gane. Allah ya taimaka. Wa qala tawusun wa Muhammad ibn Ali wa Ata'un wa ahlul Hijaz laysa fid dami wudu'un. Al Imam Tawus tabi'i ne da Muhammadu dan Ali shine wa kenan, shine al-Imam Abu Ja'far al-Baqir da kuma Ata da ahlul Hijaz. Anan aka ce ahlul Hijaz a wancan lokacin ana nufin malaman Makka da Madina, to amma a wannan wurin ana nufin fuqaha as-saba, malaman nan guda bakwai, malaman su Imam, malaman Imam Malik su Sa'id ibn al-Musayyib, dukkan waɗannan malamai suka taru suka ce laysa fid dami wudu'un, idan jini ya zuba daga jiki to babu sake alwala. To waɗannan ainihin asaran nasu ga su ɗai Malam Nasiruddin ya yi takhrijin su, yace shi asarin Tawus al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba shi ya fitar da shi da isnadi sahihi, asari da kuma fatawa al-Imam Muhammad ibn Ali wato Abu Ja'far al-Baqir, shi kuma Simawaihi, ba Sibawaihi ba, Simawaihi shi ne takhrijin shi a cikin littafin shi mai suna Kitabul Fawaid. Sannan asarin Ata'u shi ne Ata'u dan Abi Rabah, shi kuma al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani shi ya fitar da shi a cikin Kitabul Musannaf. Sannan sai kuma waccan fatawa ta malaman Hijaz ko al-Imam Abdurrazzaq ya fitar da ita daga Abu Huraira da Sa'id dan Jubair, haka kuma al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da irinta daga Ibn Umar da Sa'id dan Musayyib. Isma'il al-Qadi kuma yace fuqaha as-saba'a, malamai guda bakwai na Madina din nan malaman Imam Malik su ma ainihin wato sun ba da wannan fatawa kuma ya ruwaito ta daga gare su. Sai malai yace wa huwa qawlu Malik wa Shafi'i, wannan ita ce magana Imam Malik da Shafi'i, cewa idan jini ya zuba ta wani wuri a jika to alwala ba ta kare ba, ba za a sake alwala ba, sai dai a je a wanke wannan jinin kawai. Ina fatan mun gane. To Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani ma yayi kokarin takhrijin waɗannan irin asarai a cikin ainihin wannan littafi nashi Mukhtasar na Sahihul Bukhari, sai dai shi ma kai tsaye yana nakaltowa ne daga Ibn Hajar, sai dai kuma in ya nakalto din yana tsaya yana tsatsara su wani lokaci ya tsaya ya takhrijin su. Allah ya taimaka. To sa'an nan sai kuma yace wa asar ibn umara basaratan fa kharaja min haddamu wa lam yatawadda. To kaji kuma wata fatawar Abdullahi dan Umar ya matse wani maruru sai jini ya fito daga ainihin cikin wannan maruru kuma sai bai sake alwala ba, ko kun fahimta? ma'ana yanzu in ka dubi zahirin wannan kamar yayi karo da abin da na faɗi ɗazu kenan, a'a bai karo ba, don haka in ana magana sai ka rinka duban adjective da adverbs da ake sawa, su ne sifofi da ake ƙarawa a magana. Sai da na ce idan jini ya fito daga cikin maruru wanda ya zama ya gurɓace tare da ƙurjin maruru, to in ya zama bai gurɓace din ba fa, kaga wannan gurɓacewa da na kawo ka ɗauke ta sifa ce ko tamizi ko wace ce a nahawu, amma dai tana da fa'ida. Kama a ce je ka kawo min ruwan ɗumi, sai ka je ka kawo ruwa, sai a ce a'a je ka kawo ruwan ɗumi. Ɗumi ɗin nan da aka sa magana ce wadda take fa'idantar da ƙarin wani abu a kan ruwa. Saboda haka ta yi wannan ƙurjin da ya matse jini ya fito, jinin ba jini ne da ya gurɓata ba, don haka bai sake alwala ba, abu na ɗaya kenan. Abu na biyu kuma ta iya yiwuwa ƙurjin ya gurɓace tare da jinin, amma a cikin mazhabi da fatawar Ibn Umar ba za a sake alwala ba ko da yaya ne. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Domin dama in kana karanta littafin Al-Musannaf na Al-Imam Abubakar Ibn Abi Shayba, ya kamata ka gane irin wannan na faruwa. Za ka yi ta ganin fatoyi ne masu karo da juna, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza. To amma a nan bari akwai wani abu da na tsinkayo cikin magana ta an tsaya in warware muku. Akwai bambanci tsakanin karyewar alwala idan jini ya fita da ainihin gurɓacewa, da kuma bambancin shin shi najasa ne, ita ce magana da ne ɗazu. Idan ya fito ya gurɓace, ku ji, in ya fito ya gurɓace, to ya tabbata najasa, kaulan wahidan, babu sabani. Amma in ya fito bai gurɓace ba, to shi ne wasu suke ganin jini dai in har ya fita to najasa ne. To amma matsalar yanzu nan karyewar alwala tana faruwa sakamakon a ce ba najasa ba ne. To amma ya gurɓace ɗin sai ya fito daga jikinka, daga cikin marurunka, alwala ta karye? Alwala ba ta karye ba, saboda ba daga dubura ya fito, ba daga azzakari ba, insha Allah. Wa bazaka ibn Abi Aufa daman, Ibn Abi Aufa Abdullahi kenan, dan gidan Abu Aufa. Ibn Abi Aufa sahabi ne, dan sahabi shi kuma yayo kakin jini sai ya tofar fama ba fi salati, ya zarce ya ci gaba da sallar shi. Kaga wani asarin kuma an fahimci wannan da kyau ko? Da farko asarin Abdullahi dan Umar din can wanda aka ce ya matse maruru ko? To Ibn Abi Shayba da Baihaqi su suka fitar da shi da isnadi sahihi. Wannan asarin kuma al-Imam Sufyan al-Thawri a cikin littafin shi Kitabul Jami' shine ainihin ya fitar da shi. Haka nan al-Imam Abdurrazzaq a cikin al-Musannaf shi ma ya fitar da shi. Waɗannan fatoyin gaba ɗaya abin da suke nunawa shine jini ne yayo kaki, sai zama a cikin kakin akwai jini, sai zubar, ya ci gaba da sallar shi, sallah bata ɓaci ba. Wa qala Ibn Umar wal Hasan fi man yahtajimu, Abdullahi dan Umar da Al-Hasan al-Basri suka faɗi game da hukuncin mutumin da ya kahu, yana da alwala sai ya kahu, suka ce laysa alayhi illa ghaslu mahajimihi, sai dai wanke wurin da aka yi kahon, kawai shashin inda jinin ya abin nan, amma yin kahon bai karya mishi alwala ba, kuma shi jinin kahon da ya fito ba najasa ba ne, kawai iyanan zai wanke amma ba zai sace alwala ba. Wannan fatawar ta Abdullahi dan Umar da Al-Hasan al-Basri ita ma al-Imam Abubakar ibn Abi Shayba shi ya fitar da ita. Haka nan al-Imam Shafi'i a cikin littafin shi al-Ummu da al-Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra dukkansu sun tabbatar da wannan fatawa daga Abdullahi dan Umar. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Waɗannan asarai gaba ɗayan su Imam al-Bukhari ya kawo su ne danye me, dan ya share fage ka ji mas'alolin fiqh da ke cikin karkashin wannan matsala, sannan zai zo ya kawo maka hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. An gane wannan da kyau ko? To ta iya yiwa ka ce menene amfanin asarai? A su asarai malamai sun tattara su sun ruwaito su ne, saboda su ne fiqh din, ai su ne aka tattara ake rubuta su a matsayin fiqh da fatoyi na malamai, ba dan komai ba don me don a gane meye mazhabin wane sannan maganar da wane yayi sai ta taimake mu wajen mu fahimci ma'anar wata aya ko ta taimake mu wajen mu fahimci wani hadisi to irin waɗannan asaran kuma kamar yadda nake faɗi in ka tafi littafin Abubakar ibn Abi Shayba zaka gansu amma zaka ga suna karo da juna dan haka littafin ibn Abi Shayba littafi ne na malamai don zai kawo maka Abu Hurairah ya ce kaza halal ne nan take kuma sai ka ji ya ce Jabir kuma ya ce wannan abin haram ne shine dama al-musannaf yana ruwaito maka ra'ayoyi ne da fatoyin malamai kawai ya rage kai ka tace inganci da kuma menene daidai mun ga mun sake dawowa magana jiya inganci sai kai amfani da ilimin hadisi menene daidai daga cikin fatawa kuma sai kai amfani da ilimin usulul fiqh to shi kuma ilimin usulul fiqh lazimin shi shine me banda nahwu da sarf to dole ka iya balaga da adab ko kun fahimta jama'a me yasa ko ga lauyoyi galibin su inde ba an samu kuskure ba za ga lawyer yana da turanci mai tsada a bakin shi in ya watso maka wani turancin sai ma ka kasa maimaita abin da ya fada to haka ya kamata dukkan malamin fiqh ya zama yana da malaka al-lughawiyya yana da karfin harshen larabci saboda me saboda in baka da karfin fahimtar larabci sanda Imam Malik yayi wata magana abinda maganar take nufi daban da abinda kai zaka je ka fahimta misali yanzu abinda suka ce a Shafi'iyya a Hanafiyya suka ce al-qahqahatu kyalkyala dariya yana karya alwala yana karya sallah in ka zo ka ce sun ce dariya sai ya ce a baka fahimtar larabci kyalkyalawa kun fahimta shine dazu nake muku magana adjective da adverb duk wanda ya karanta harshen turanci ya san da yake nufi da adverb adverb shine siffa ce za a kawo wanda za ta karu akan wani fi'ili misali nayi mishi dukan tsiya to tsiya din nan wani abu take nufi kari akan dukan haka ne na dake shi duka ya lallasu sai a ce adverb adjective kuma fa yana siffanta suna ne Musa dogo ya zo nan akwai bambanci da Musa kawai ya zo nan kalmar dogo din nan siffa ce gawa ga Musa to a cikin ilimin usulul fiqh duk ana lura da wannan dan haka in zaka zama lawyer sai ka zan kana da taka tsantsan da wannan a ce to kun hadu da wani dogon mutumi sai ka ce wa lawyer na hadu dai da wani mutum sai ce a kun hadu da wani dogon mutumi kalmar dogon nan ake so ka bada ansa sai ka ce a dan haka gaskiya kamar yadda na fara faɗi je jama'a in dai da gaske muna son mai marmazubin fahimci littafin nan na Lailul Awtar kuma mai mishi fahimta irin wadda ta dace ba kawai fahimta irin wadda an karanto mazahibul a'immatul fuqaha za a zo a ce to duk wanda ka dauka yayi ba a'a za mu karanta Lailul Awtar ne shaukani mujtahidi ne in ya kawo sabanin yana tsaya yana tantancewa amma akwai inda yake barin mutane kawai ya wuce shi to dole ne a wurin a tsaya a tantance waɗannan hujjojin da ya kawo sun tabbata a to waɗannan mas'alolin da ya karkata akai tayiwa abin da ya karkata akai din kuma ba shine daidai ba je ba mun yi wa Bukhari haka ba ya kawo fatawa ya kawo cin gyaranta shi kuma yazo ya ci gyaran gaba daya muka ce duka fatoyin guda uku gaba daya da Hassan da Husaini da Gambo sun fadi ba daidai bane ruwa ne wanda ya tabbata wannan ruwan najasin ruwan najasa ne ya za a yi ke da wannan yace to an ba a samu ruwa ba inda dai Allah ya ce fa in lam tajidu ma'an in ba a samu ruwa ba sai ya ce to ai wannan ruwa ne wa lam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba sai ya ce to ai wannan ruwa ne dan haka za a iya alwala da shi wannan kuma ya ce me yace lalle wannan kaifin fahimta ne ya yaba wannan fahimta sai zan shi kuma yayi tuntube kenan domin ai wannan ba ruwa bane domin ya gurbace sai Bukhari sai ya ce akwai gyara a cikin wannan magana tashi abin da ya dace yayi alwalar da wannan ruwan sannan yazo ya buga taimama sai muka ce shi ma Bukharin akwai gyara a tashi magana to waɗannan abubuwa ne waɗanda suka yi karatun zaure jama'a ba su san su ba ƙari ne akan wani abu na karatun zaure dan karatun zaure mazhabi ɗaya ne za a yi ta karanta maka amma wannan ku ana so ne a karanta maka mazhabin kowa da dalilan shi da inganci ko rashin inganci da dacewa ko rashin dacewa to akalla kana buƙatar ka samu wasu ilimomi akalla guda biyar na farko ilimin hadisi na biyu ilimin fiqhu, na uku ilimin usulul fiqhi, na hudu shine abin da ya shafi harshen Larabci, shine zai yi reshe. Balaga da adab su ne za su hada biyar. Kamar yadda na ce nahwu da sarf a wannan babin dama dole ne, kamar a ce ne mutum ka je ka shiryo ado sai ka ce to in sawo hadda wando, dama dole ne, ma ba a lissafin wando, dole ne. Saboda haka in har za ka shiga wannan fagen dama nahwu da sarf, wato ya zama dama shi ya ba maka tuwon tishe ne, ba a magana shi ma. Yanzu ana magana balaga da adab. Ita balaga ita za ta taimake ka wajen fahimtar hakikanin maganar, adab kuma ita za ta fassara maka wannan maganar da aka yi, abin da aka faɗa da gaske ake nufi ko habaici ne ko gatse ne. Ko kun fahimta? Don yanzu wanda bai jin Hausa ko kuma yana jin Hausa amma bai girma cikin Hausawa ba, na ce in zo ne, in ba Hausa ya ce a yo ba sai ka zo ba, me zai fahimta? Bari ya taho, yana zuwa sai a kifa mai mari, sai ke kai ka ce in zo, sai a ce a kai wawa ne, baka ji abin da nace ba, sai ce ka ce in zo, mana ya ce a cewa ne ba sai ka zo ba. Yanzu wannan me gatse ne, habaici ne, to in wanda ba Bahaushe ne ba sai gane ba. To haka fa waɗannan rigingimin ke faruwa a cikin fiqhu. Sai Imam Malik sai ya faɗi wata magana wadda abin da zaka fahimta daban da abin da Imam Malik yake nufi. Me yasa? Saboda baka karanta adab ba, baka san da Laraba yake magana ba. Ko kun fahimta? Allah ya taimake mu. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. Kaji Abu Huraira ya rawaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yazalu al-'abdu fi salatin, bawa ba zai gushe ba a cikin sallah, ma kana fil masjidi yantaziru salata, matakar yana nan a cikin masallaci yana sauraron sallah. Ma'ana ranar Juma'a in ka isa masallacin Juma'a da wuri, me kake jira? Sallah. To tun kafin a fara sallah sai a fara rubuta maka ladan sallar Juma'a, ai ta rubuta maka ladan kana cikin sallar Juma'an ne, a sallah azhar ce sai ka tafi masallaci da wuri, la'asar ce ko magriba ko asuba sai ka zo kana zaune, me kake jira? Kana jiran sallah, to sai ai ta rubuta maka ladan sallah tun baka fara sallar ba. Amma da sharadi ma lam yuhdith, matakar bai yi kari ba. Fa qala rajulun a'jami, sai wani mutum bagwari sai ya ce wa ainihin Abu Huraira mal hadathu ya Abu Hurairata, menene kuma kari ya kai Abu Huraira? Qala sautu, sai Abu Huraira yace kara, yani barba, wato tusa. Matakar bai yi tusa ba, yana nan zauna a masallacin, to yana da ainihin wannan ladan sallah. To yanzu wannan kalma da mai bada labari ya bayar yace fa qala rajulun a'jami, Larabawa sukan kira mutum a'jami ko da Balarabe ne in bai da fasaha, ko da kai Balarabe ne sai zama baka da fasaha, sai su ce haza a'jami. Wato Larabawa Allah ya yi su mutane ne da in ka dubi shigarsu za ka gansu gidadawa ne, a shiga za ka gansu gidadawa ne, amma in suka buɗe baki malam sai ka ga kamar ka faɗi kai wa maganar su sujuda, in kana fahimta suna da fasaha wajen magana. To in suka samu wanda bai da fasaha sai su kira shi a'jami. To abin da ya faru kenan tsakanin Bahaushe da kabilun Bagi, kabilun da Bahaushe ya fara haduwa da su waɗanda ba sa fahimtar Hausa, sannan sai yake ganin wasu abubuwa na rashin fasaha, su ne yanzu a jihar Kaduna, su ne a jihar Niger da wasu ɓangarori haka, sai zama in an yi magana baya iya fahimta abin da Bahaushe ya ce, amma kuma yana tare da Bahaushe. Sannan in ya tashi ɗaukan kaya, inda Bahaushe yake ɗaukan kaya a ka, shi kuma sai ya sa a kafaɗa haka, ya taho ruwa na ciwo, kafaɗan na ciwo haka. Ina fata an gane. To waɗannan abubuwa sai Bahaushe ba zai sha wahala ya ce bagi ba, sai ya ce gwari. To ana nan idan Bahaushe ya yi wani abu na rashin fasaha sai ya ce kai dai bagwari ne. Da shi ne wani abokinmu daga Faiko, jihar Niger, Malam Umar, yace da ni da Malam Ja'far gaskiya mu ne musu rashin kara, yace shi gwari ne, kuma sai yaji a kasar muna karatu sai mu ce gwari, sai yaji ba daɗi, to yaya kenan? Nace to sai dai yayi afuwa, amma wani abu ne da kuma na ɗabi'ar Hausawa, ko suna faɗi da nufin zagi ko ba da nufin zagi ba, abinda suke nufi bagwari shine mara fasaha ko da Bahaushe ne. To haka Balarabe in ya ce a'ajami, abinda yake nufi shine wa? Mara fasaha ko da Balarabe ne. Ina fata an gane. Ai kaga shi Balarabe umumi yake, in ya ce maka a'ajami yana nufin duk wanda ba Balarabe ba, duk kuma ba wanda ba mai fasaha ba. Da haka sai su ce haza rajulun a'ajami. A'ajami in suka tare zagin ka haka suke, sai hakuri kuma za ka yi, saboda akwai abubuwan da mutane sun gino a kansu, wato in ka zo kana mu'amala da mutane to sai hakuri. Yanzu kamar misali, akwai reni da ke shiga tsakanin wasu kabilu da wasu kabilu, to irin wannan reni in ka samu kanka kai ɗaya daga cikin irin wannan kabila ne a cikin irin waɗancan, sai ka rinka kau da kai. Misali yanzu mutumin ƙasar Masar yanzu nan ya ce maka bagwari, yanzu nan ya ce maka bagwari, to in ka samu kanka cikin mutanen ƙasar Masar kuna karatu ko makamantan haka, dan ya faɗi irin wannan kalmar kakka damu, in ba haka ba kullun za ku yi faɗa, dan yanzu zai zo ko yana kwatance a kanka ya manta kana wurin, sai ya ce al'ajamiyyu allazi kana ma'ana, bagwarin nan dake tare da mu kuma ga ka a wurin, sai ka dake kawai. Allah kiyaye. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد بن تميم يتي آكر قودة كاويشي كوبابانشي دون أبا شيني بابا يتي دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كبم يسلى ينك سلى شهر سياجي كارة توسى كو سياجي وارون توسى. Wannan hadisi mun karanto shi a lamba ta 137, sai sa ku gaji a takaice na abin nan. Abinda yake so ya nuna mana shi hadisin da shi da wancan su ne me? Tusa tana karya alwala ko ba ta karyawa? Tana karyawa. To in a sallah ne ta faru ta karya alwala, ta karya sallar gaba daya. To wannan hadisin kuma sai yake nuna tusan nau'i biyu ce. Akwai da ƙara za ta yi, alwala ta karye sallah ta ɓaci. Akwai da yake kuma warinta za a ji, ita ma alwala ta ɓaci sallah ta ɓaci. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية ابن الحنفية قال علي كنت رجلا مذاء. محمد بن الحنفية بنجر سيدنا علي كما يتي علي الله يقارى مشير دايتي كنت رجلا مذاء ni mutum ne mai yawan mazi, fastahayaitu amma sai naji kunya an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa amartu al-miqdada ibn al-aswad, sai na tambayi na roki miqdadu dan aswad aboki na ne, fa sa'alahu cewa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama, da ya tambayi annabi cewa yaya hukuncin mazi, fa qala sai annabi ya ce fihi al-wudu'u idan mazi ya fita alwalata wajjaba. Abu Dauda ya ruwaito hadisi irin wannan da ya fassara wannan da wasu bayanai na gabatar mana da su a baya, domin mun karanto wannan hadisin a lamba ta 132. To wannan hadisin sayyidina Ali yana zauna a wurin akai tambaya, amma ya ji kunya shi yayi tambayar ne, saboda shi surukin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan a cikin wannan riwaya ta Abu Dauda ta tabbatar da cewa azzakarin za a wanke gaba daya, sannan a wanke ƴaƴan marena. Akwai matasa ba sa jin Hausa, sai mun ce golo, a wanke golo. Eh, shine Hausa ce ta yi karanci jama'a, in ka sai kai ta kwana-kwana ba za su gane ba, sai ka faɗa kuma sai su bushe da dariya. Ba sa jin Hausa, dictionary din su yayi karanci, yayi kadan haka. Ina fata an gane. Warawahu Shu'ba an al-A'mash, Shu'ba ma ya ruwaito wannan hadisi daga al-A'mash kamar yadda ainihin wato Jarir ya ruwaito shi. Qala haddathana Sa'ad ibn Hafs haddathana Shayban an Yahya an Abi Salama anna Ata ibn Yasar akhbara anna Zaid ibn Khalid akhbara annahu sa'ala Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qultu ara'aita idha jama'a falam yumni
قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروا بذلك رضي الله تعالى عن الجميع. جماعة wannan wata mas'ala ce mai ban mamaki a cikin duniyar fiqh ta sahabbai ta faru. Ita ce fatawa ce annabi ya ba su a farkon musulunci sai suka ginu a kanta, har ya zo ya canza fatawar ya kwanta ya rasu ba su san ya canza ta ba, sai suka ci gaba da bada waccan fatawa wanda ya sauya. Fatawar ita ce mutum ne ya je ya sadu da matar shi amma bai zubar da maniyi ba. To aka tambaye sayyidina Usman ala gafarta malam ina hukunci, yace sai mutum ya je wanke azzakarin shi, in ya so shi kenan sai ya sake alwala, babu maganar wanka. Yayi amfani da waccan fatawa ta alma'u min alma'i, hadisi ne sahihi yana cikin musnad al-imam Ahmad da sahihu Muslim. Alma'u min alma'i, ba'a amfani da ruwa ai wankan janaba har sai ruwan mani ya fita a wurin jima'i ko makamantan haka. To yanzu ruwan mani bai fita ba, ba za a amfani da ruwan wanka ba kenan. Haka fatawar take a farkon musulunci. To da aka yi Usmanu tambaya yaya abin yake, yace haka abin yake. Mai tambaya yace sai na wuce wurin Sayyidina Ali da Zubairu da Talha, ma'ana manya-manyan ƴan aljannan ma kenan gaba ɗaya, da kuma Ubayyu dan Ka'ab babban alaramma, duk gaba ɗaya sai suka ce haka fatawar take yadda Usman ya faɗi. Sai ka je ka wanke azzakarinka ka je ka yi alwala, babu wanka tunda dai baka yi maniyi ba. Gashi shine yake cewa annahu sa'ala, shi Zaid dan Khalid yace annahu sa'ala Usman ibn Affan radiyallahu anhu, ya tambayi Usman dan Affan Allah ya kara mishi yarda. Kuntu nace ara'aita idza jama'a falam yunni, me kake gani idan mutum yayi jima'i bai yi maniyi ba? Qala Usman, sai Usman yace ya tawaddau, sai ya alwala kama ya tawaddau lis sala, kama yadda yake alwala sallah ta isar. Wa yaghsilu dhakarahu, kuma ya wanke azzakarin shi fa. Qala Usman, Usman yace sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wannan magana da naji ba ra'ayi na bane daga manzon Allah naji ta. To mai tambaya Zaid dan Khalid yace fa sa'altu an zalika aliyan, sai kuma naje na tambaya Aliyu wa Zubaira da Zubairu dan Awam wa Talha wa Ubay ibn Ka'ab, na tambaye waɗannan manya-manyan malamai radiyallahu anhum Allah ya kara musu yarda. Fa amaru bidhalika, duk baki ɗaya sai suka bada umarni da irin umarnin Usman, a je a wanke azzakari kawai, a je a yi alwala, babu wanka. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Wannan dalili ne akan cewa ashe in an samu Imam Malik bai san wani hadisi ba, abu ne mai sauki haka ta faru. Tun daga manya-manyan malamai cikin sahabbai, cikin khulafa'ur rashiduna, cikin al-asharatul mubashshiruna lahum bil janna, cikin manya-manyan alarammomi waɗanda manzon Allah da ya samu tuntuɓan harshe a cikin karatu, har yana sa rai ina su Ubayyu dan Ka'ab. Lokacin da Qur'ani ya sauka yace Ubayyu zo, Allah ya ce in karanta maka, amma duk da haka ga Ubayyu gashi ba su san wannan abun ba. To a ƙarƙashin wannan ne nazo mana da wannan littafi, nake so in karanto mana wasu bayanai da malamin yayi a wannan wuri a cikin Mukhtasar na ainihin Sahihul Bukhari. Qultu Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Abu Abdurrahman yace wa yati hadha al-hadith an Ubayy marfu'an fi akhirih, yace wannan hadisin ma zai zo, hadisin al-ma'u min al-ma'i, yace hadisin yana nan zuwa, sai yace wa huwa hadithun mansukhun, sai dai kuma wannan hadisin an shafe shi bi ittifaqil a'immatil arba'a, da haduwar limamai hudu Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad, dukkansu sun yadda cewa an shafa hadisin, wa ghayruhum, da waɗansu ainihin malaman. Wan nasikhu, hadisin da ya shafa wannan ma'rufun, sanannan ainihin hadisi ne. Fanzur sahih Muslim, yace sai ka duba sahihu Muslim, wannan hadisi ne shine idza jalasa baina shu'abiha al-arba'a, idan miji ya tsuguna a gaban matar shi, ma'ana tsakanin cinyoyinta da ainihin hannayenta, ma'anar wannan maganar sai wata riwaya ta zo ta fayyace, ita ce idan har kan azzakarin shi ya bata a cikin farjinta, to wajabal ghusl, wanka ya wajaba, ya yi maniyi ko bai yi maniyi ba. Wannan maganar ita ce ta shafe wancan hadisi na alma'u min alma'i. sai malam yake cewa wa fi zalika ibra, akwai abun lura anan baliga, abun lura kwarai da gaske, anna sunnata kad takhfi ala kibari sahaba, akan samu wasu manyan sahabbai basu san wata sunnar ba, fa bil ahra an takhfi ala ba'd al a'imma, tunda aka samu wasu sahabbai basu sani ba, za a iya samun wasu malamai kenan cikin limaman fiqhu basu sani ba ko, kama kad nassa ala dhalika al imam ash-shafi'i bi qawlihi, kamar yadda imam ash-shafi'i karare ya faɗa haka, yace ma min ahadin illa wa tadhhabu alayhi sunnatun li rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, yace duk wanda ka sani a duniya sai an waye gari wata rana wata sunna ta manzon Allah bai santa ba, dan haka fa mahama qultu min qawlin, duk wata magana da nayi aw asaltu min aslin, ko kuma duk wata ka'ida da na kawo, fihi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khilafu ma qultu, bayan ni na faɗi magana sai aka samu daga annabi akwai wata magana sabanin tawa, bayan ni na faɗi ka'idar sai aka samu daga annabi akwai wata magana sabanin ka'ida ta, fal qawlu ma qala rasulullah, maganar da manzon Allah ya faɗa ita ce a barbi, wa huwa qawli, ni ma ita ce magana ta, na rabu da waccan imam Shafi'i abin da ya faɗi kenan. Malai ce ka duba muqaddimar sifatu salah, gashi ne Ibn Abdul Barr ya ruwaito waɗannan abubuwan a cikin littafin shi, daga ciki ainihin akwai al-intiqa fi fada'il salasati al-a'immatil fuqaha, ina fata an gane, sai yace fanafa fa fi zalika raddun sarihun ala ba'd al-muqallida, yace wannan akwai raddi karara ga wasu masu kalewa mazhaba, alladina la tattasi'u uquluhum, waɗanda hankalinsu baya iya ɗauka, li ihtimali khafa'i ba'd al-ahadith ala imamihim, in ga hadisi sai ce to wannan hadisin yanzu Imam Malik bai sani ba, yanzu kai ka sani Imam Malik bai sani ba, wannan is a simple logic. Me yasa gashi waɗannan manya-manyan da suka zauna, ma'ana manzon Allah ne ba su kalmar shahada, manzon Allah ne malamin su, amma an waye gari wasu abubuwan ba su sani ba, saboda me? Saboda ko ya faɗa ba sa nan, ko sun yi tafiya, ko makamantan haka. To balle wanda zai zo wani malami ne zai karantar da shi, ko kuma ya je nazari, abu ne mai sauki. Na sha buga irin wannan misalin jama'a, yanzu haka tana iya yiwa kai din nan kana da degree, amma babanka primary 7 certificate yake da shi, me yasa sadda babanka ya gama primary 7 duk garin ku babu secondary, duk garin ku babu jami'a, sai baban shi ya mishi aure, sai aka hada shi da fatanya, to shikenan a ci gaba da aiki, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Yanzu menene ya hana babanka ya je secondary ko ya je jami'a? Rashin kokari, a babu makarantar ne a garin shi, kuma baban shi bai yarje mai ya tsallaka ba, ba rashin kokari bane. Ana nan sai aka haife ka, sai zama akwai secondary a garin ku, akwai jami'a a garin ku, duk sai kai daga baya zaka iya dawowa kana bugun kirjin cewa ai ni na yi jami'a ne saboda na fi babana kokari, opportunity ne ka samu wanda babanka bai samu ba. Ko kun fahimta jama'a? Ilimi yana ƙara sauki da gwargwadon yadda zamani yake ƙara nisa. Yanzu ku dubi a da malaman boye ilimin suke yi, in za su bayar sai dai su yi muku rubutun ya ladifu maganin mai tsafi, falaki da nasi maganin yan tsurku, abinda za su rubuta muku kenan. In ya so sai su saka ƴaƴansu a ɗaki, in limamin juma'a ne sai ya sa ɗan shi haddace, in limamin aure ne ya sa ɗan shi haddace duk hudu gobin, saboda in ya mutu ɗan ya taking over ya gaje shi. Amma tsabar ilimin fa ba su yadda suna fitowa suna ba mutane. Na ɗaya sun yi rowa da ilimin, na biyu dubi yanayin a wancan lokaci, babu kafofin yaɗa bayanai. Yanzu kana zaune a garin ku sai a kai maka kaset, sai kaset ɗin sai ka ji ana cewa duba littafi kaza, kana tafiya sai ka je ka nemo littafin, da babu wannan fasahar. Kana zaune a garin ku sai ka kama radio, kana zaune yanzu sai ka login kan internet, duk waɗannan hanyoyi ne da suka sauƙaƙe ilimi, sauƙin da a da babu shi. Kenan yanzu in har ƴan zamanin yanzu za su yi amfani da fasahohi da sauƙi da Allah ya kawo, tabbas za su sami ilimi fiye da ƴan baya.
fiye da waɗanda suka gabata. Kun san cewa yanzu kana iya zama a ɗakinka kana ainihin samun digiri na ilimi by research? Kun san ana yin haka yanzu? Akwai jami'o'i da yawa yanzu akan internet, a yi maka lecture ka fahimta tsaf, ka samu note ka yi jarabawa ka aika aiko maka da certificate a ɗakinka. Da akwai wannan ne? Babu wannan. Yanzu da ya ake registration zuwa za ka yi banki ka je ka bi layi kana tsaye da tela wajen awa uku. Yanzu sai ka zauna a ɗakinka sai ka yi register kanka ka biya kuɗin. Waɗannan abubuwan baki ɗaya sauƙi ne waɗanda da wannan sauƙin ya faru sai al'amura da dama sai suka sauƙaƙu, amma sai wasu sai suka kasa fahimtar. Ya za a ce yanzu mun samu hadisin da Imamu Maliku bai samu ba? Wai su abin da suke fahimta mun fi Imamu Maliku ƙoƙari ne? A'a, mun samu wata dama ne da yanayi ya samar da ita, wanda wannan damar su Imamu Malik yanayinsu bai samar musu da ita ba. Me yasa Sa'id ibn al-Musayyib ya fi da yawa cikin sahabbai karatu, amma kuma bai zauna da annabi ba? Amma ya aka yi sahabbai da yawa da suka zauna da annabi sanin hadisan? Shine ya rinka bin duk waɗanda suke da hadisan yana tattarowa, a yayin da kai da ka zauna da annabi shekara goma kana tafiya kasuwanci da fatauci, duka hadisan da kake da su ƙwaya biyar ne. Shi kuma wannan duk wanda ya ji cewa ya zauna da annabi sai je ya tattaro, ya ba a yi ba zai fika ba. Saboda haka gaskiya, saboda Allah jama'a, wannan matsala ce wanda na san mun tattake ta fiye da shekara goma da suka wuce a karatun littafin Sifatul Salah da sauransu, amma matsala ce har yanzu tana wasu yawo a rai. Ya za a ce wannan abun yanzu to yaya Abubakar Gumi bai sani ba? Sai a ce ai har Abubakar Gumi ya rayu ba mu taɓa jin ya faɗi haka ba. Ko kun fahimta? Ilimi ne, ku tashi ku yi bincike jama'a, tashi ku yi karatu. A daina kashe muku gwiwa matasa, don wasu matasa suna nan ana ƙoƙarin mai da su muƙallidai. Ce kai ilimi ka ba a hankali, yau da ba a hankali za ka zubana, tun don ba a hankali ba yanzu ba sai ka fasa kanka ka zuba duk ilimin ba? Ba shi ne ka yi gaggawa ba? Amma da yake ba zai yi ba fa, sai ka bari a hankali har ka kai ga fahimta. Don haka gashi sai yake cewa wasu ba su iya ɗaukan haka, sai ce wa lidhalika fahum يردونها بحجة أن الإمامة لا بد وأنه اطلع عليها. بسنة دكاكاو مصوصي ستوريتا فسيأيتم بالإمام مبيدان وتبوما باب بكاتتا. الله يجيني نقول البروفيسا أيكم هجسين جيتو سينش بروفيسا نيكم ساينتيس ني أما هنا صلى الله إلين تمتان اندا يازبت دعنا إنش حكا يازبت قفافوان كما قول أزي ترق والله حكا وانا تاكل لقبس مصو يمو وانا قبس مصو كن professor kuma a science. Me yasa? Saboda ya dahu da wancan irin tunanin cewa to ai ina za mu iya sanin waɗannan abubuwa tunda Imam Malik bai san su ba. To amma shi kuma in ka koma field ɗin shi da theories ɗin shi da yake takama da su da professorship ɗin shi a cikin field ɗin shi na science, ya iya discovering wasu abubuwa, ya gano wasu abubuwa, kuma yana ƙoƙarin yanzu ya fito da wasu abubuwa waɗanda za su zama gyara ne ga 'yan kimiyya da suka gabata, ko kuma ci gaba ne ga harkar kimiyya ta yau. Ce yasa ina nan jama'a na yi nisa game da designing wani syllabus, saboda nan gaba za mu zo mu buɗe wani ɓangare a Darul Hadith. Bare ne wannan fikirar ta zo min kamar wata shida da suka wuce. Shi wannan ɓangaren na Darul Hadith shi ne duk karatuttukan nan da ake gaba ɗaya za a zo ana yin su da Turanci duka. Mustalahul Hadith, usulut tafsir, ma'ana waɗannan 'yan boko a kira su a zo, don wasu sun zauna a wuraren karatutukan da muke usulut tafsir mustalahul hadith ba sa iya fahimtar Hausar, saboda bokon ya yi yawa a kansu har Hausar ta narke. Kwarai da gaske, ko wani dokta ne gabatar da lecture a Kaduna, sai na ɗauki lecture haka sai ne summarizing ɗinta, yanzu na gabatar da ita da Hausa, ya ce in za a yanka shi ba zai iya yanta haka da Hausa ba, kuma shi ya rubuta ta da Turanci. To yanzu waɗannan irin 'yan boko in muka zo a cikin Darul Hadith, certificate ne za a bullo musu da shi wata shida shekara guda. Ina nan yanzu haka na gama designing syllabus ɗin, ina ta tsara handout ɗin ne abin da ya shafi mustalahul hadisi, zalla da jarh wa ta'dil, duk abin da ake karantawa ya koma da Turanci. abin da ya shafi usulul tafsir da turanci, aqida da turanci, saboda waɗannan ƴan bokon a wayan musu da kai game da addini, su gane cewa development na ilimi na addini yafi development rapidly wanda ke faruwa a cikin duniyar boko. Ina fatar an gane. In Allah ya so, muna da wannan burin, kuma za mu yi shi da ikon Allah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a, kun ji wannan. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار من الله يا أيكا ومتون دقيتك أنصارا ومتانا مدينة فجاء في متون يزو ورأسه يقطر كيشينا بقولوا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال الله يتي لعلنا اجلناك ميوا من غغغتو كا ني ميوا yana cikin jima'i ne aka ce mishi manzon Allah na kira sai ya taso a guje sai wanka har sai ya fito ruwa na diga akan shi da haka annabi ya gane wa kana na'am sai sahabin yace haka abin yake kamar yadda ka fahimta ma'ana an gaggauto shi din ne wa kana rasulullahi sallallahu alaihi waalihi sallama sai manzon Allah yace idza ujilta idan aka gaggauto ka kana cikin jima'i au kuhitta ko kuma kai kokarin ka fitar da mani mani bai zo ba shine qahab fari rashin ruwa ka buga jima'i kai babu ruwa to yaya kenan fa alaikal wudu'u sai kai alwalata isar maka kaga wannan hadisi yana daga cikin hadisan da muke ishara akan an shafe hukuncin su domin kan azzakari ya bata a cikin farji to wanka ya wajaba amma sai hadisin yace matukar ba kai mani ba saboda an gaggauto ka kana cikin jima'i kafin ka zubar da mani sai kaji ana buga gida ba lafiya sai ka fito a guje anan sai yake cewa sai kai alwalata isar maka a kai da kanka ne kai iya jima'in a wadataccen lokaci mani bai zo ba sai yace kai alwalata isar maka to wannan hadisin an shafe shi wanne ne ya shafe shi shine idan kan azzakari ya bata a cikin farji to ko an yi mani ko ba a yi mani ba wanka ya wajaba na fata an gamu tabi'ahu wahab qala haddathana shu'ba qala abu abdullah wa lam yaqul gundar wa yahya an shu'ba alwudu sauran almajiran da suka ruwaito wannan hadisi su ba su ambaci ainihin fa alayka alwudu ba na fata an gamu jama'a kun fahimci wannan da kyau ko dan haka hakikanin al'amari dokar za mu zo mu samu babi na musamman akan haka amma dokar ita ce matukar kai jima'i kan azzakari ya bata a cikin farji to wanka ya wajaba to ita kuma mace fato ita ma haka wanka ya wajaba a kanta sai malaman fiqhu da yake ka san malaman fiqhu suna aiki ne da tunani saboda suna khidima ne ga musulunci sai suka ce to mutumin da ya zama kan azzakarin shi da tsatse ne akwai wanda yake bai da kan azzakari wata annoba ta zo ta gutsure mishi kan azzakarin kuma ya ci gaba da rayuwa ya watsake sai ya zo ya sadu da matar shi sai suka ce matukar gwargwadon abin da ya boyu a cikin farjin matar ya kai girman kan azzakarin to wanka ya wajaba gare shi to ita ma ya wajaba gare ta ko kun fahimta to wata matsala kuma reshe akan wannan a'a budurwa ce ko bazaura ce ko matar aure ce mijinta ba kusa ko sha'awa ta dame ta sai ta tsoma yatsanta a cikin farji ta yi mani ko ba ta yi mani ba ina hukuncin wannan kuma za ta yi wanka ko ba za ta yi wanka ba sahihiyar magana matukar ta sa in har mani ya fito za ta yi wanka in ko mani bai fito ba fa ba za ta yi wanka ba to sai suka sake kawo wata matsala malaman fiqhu ba sa gajiya suka ce to da yaro ne da bai balaga ba sai ta dauki azzakarin shi sai ta turbuda a cikin farjinta ita da kanta dan ita bukatar ta biya ita ce irin waccan fatawar matsayin wannan azzakarin nashi da ya tsadi ɗaya ne in ta yi mani za ta yi wanka an ba ta yi mani ba babu wanka a kanta a tsaye da matsalolin haka sai gaba insha Allah babu rajuli yuwaddi'u sahibahu yace babun da ke bayani akan mutum yayi wa abokin shi alwala, ina hukuncin mutum yayi wa ainihin abokin shi alwala, ko saboda bai da lafiya, ko kuma sarki ne mai martaba, naka je zauna ya baje haka sai miƙo hannu haka, wannan nan ya miƙo nan to yaya shi ne? Kafin Imam al-Bukhari yana karantar da kowa ne. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى امامك. wannan hadisi Usama dan Zaid wani babban sahabi ne daga cikin manyan mutanen da manzon Allah yana kaunar su. anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lamma afada min arafa, yace yayin da manzon Allah ya sako daga arafa adala ila shi'abi sai ya dan kauce haka ya shiga cikin bishiyoyi kamar yadda muka fadi dazu kamar kurme haka wurin da yake da tarin bishiya, sai ya dan shiga haka faka ba hajatahu sai ya biya bukatar shi, ma'ana kashi ko fitsari ake ishara. kana Usama ibn Zaid, sai Usama yace faja'altu asubbu alaihi, sai na rinka zubawa manzon Allah ruwa wayatawabbu yana alwala, shine abin da ya fita a karkashin babin kenan, kamar shi yake mai alwalar kenan, ma'ana wane ya zauna haka kana zubo mai ruwa haka shi kuma yana alwala, ya halatta ko bai halatta ba, gashi manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. dan haka babu laifi in mai martaba ko mai alfarma ko his excellency ko honorable ko wane ne yayi, babu laifi. wa qultu ya rasulullahi, sai nace ya manzon Allah atusalli, salla zaka yi? fa qala, sai annabi yace almusalla amamaka, wurin sallah yana gaba da saurata kuna na dai alwala ne, ma'ana annabi ya sabunta alwala ne. wannan hadisi mun karanto shi a lamba ta 139 ba kuma manta ba. qala haddathana amr ibn ali qala haddathana abd al-wahhab qala sami'tu yahya ibn sa'id qala akhbarani sa'd ibn ibrahim anna nafi ibn jubair ibn mut'im akhbara annahu sami'a urwat ibn al-mughira ibn shu'ba yuhaddithu an al-mughira ibn shu'ba أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين صلى الله عليه وآله وسلم. الله يتيمك. وأن حديث عينه وات مغيرة بن شعبة ya ainihin ba da labari cewa annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi safarin, shi Mughiratu yace ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hali na tafiya, wa annahu dhahaba li hajatin lahu, sai ya tafi domin biyan wata bukata ta shi, wa anna Mughirata ja'ala yasubbu alma'a alaihi, sai Mughira ya rinka zubawa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa, wa huwa yatawaddau, a halin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya biya bukatar shi ya fito, sai Mughira ya rinka zubawa annabi ruwa, annabi yana alwala. fa ghasala wajhahu wa yadayhi, annabi ya wanke fuskar shi ya kuma ainihin wanke hannayen shi, wa masaha bi ra'sihi, sannan ya shafa wa kanshi ruwa, wa masaha ala al-khuffayn, sannan ya shafa akan huffi guda biyu. ya mu ƙara sharhin wannan hadisi insha Allah ta'ala a can gaba in mun zo mun same shi babin da za mu zo muna magana dangane da abin da ya shafi shafa akan huffi insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. abin da yasa ya kawo hadisin shine me? ana zuba mishi ruwa yana yin alwala. to sai ita mas'alar da ne ishara da farko, shin ina hukuncin da ya zauna yana wa uban shi alwala ko bafade yana wa sarki alwala? haka matakar gabobi sun wanku jama'a, ko da sarauta ce ko isa ko kasaita ta sa shi haka ya halatta, ina fata an gani, amma gabobi ba su wanku ba nan ne matsala take. amma kaga in larura ce irin ta rashin lafiya to wannan babu laifi kai tsaye dan wani yayi wani alwala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Don Allah muna fatan idan an tashi jama'a kowa ya dan zauna idda yake da Allah jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Za mu saurara anan insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.